إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Professor Egondu dake a nan unguwar Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau Talata 4 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Ankabut jiya mun tsaya aya ta 17 yau zamu tashi aya ta 18 in tukazzibu وإن تكذبوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
mun karanta mun faɗi cewa wannan surar dama tana magana game da jarabawa da ibtila'i ne da aka wa muminai muminan Makka da suke shan wahala game da kafirai muminai da suke shan wahala lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kafiran Makka Allah yake musu tasliya Allah yake lallashin su Allah yake ba su hakuri Allah yake nuna musu haka rayuwa ta gada ta gadi jarabawa da tuntube ta gadi gogurin imani kai gogurin da ake gwada ka sai Allah ya kawo mana kissa Annabi Nuhu domin ya nuna mana muminan muminai dai har yanzu cewa Annabi Nuhu shi ma ga irin wahalar da yayi ga irin dadewar da yana kira mutane ne da ba su ansa ba sai ya kasance ƙarshen ƙwarai ya kasance gare shi su aka halaka sai Allah ya fara ba mu labarin Annabi Ibrahim ajiya Annabi labarin Annabi Ibrahim mun karanta aya 2 cewa Allah ya aika shi zuwa ga mutane ne yana ce musu ku bauta ma Allah ku ji tsoron shi zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون النبي ابراهيم ya yi musu wannan magana ta jawo hankalin su cewa ga Allah ake neman arziki Allah ake bauta ma kuma gare shi ake neman arziki sai annabi ibrahim ya cigaba da yi musu wa'azi yana ce musu wa in tukazzibu in kun ƙaryata ne faqad kazzaba umamun min qablikum kafin ku wasu al'ummomi sun ƙaryata annabawan su don haka annabi ibrahim yana ga mutane ne Allah yana ga mutane Makka wannan ne domin su san cewa Annabi Ibrahim shi ma ya gaya wa mutane ne haka zaka ko ku kudi bi mutane Makka kuma ku gaya musu cewa in ba su yi imani ba in suka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su suka fara ƙaryatawa ba Annabi Ibrahim yake cewa mutane ne wa in tukazzibu kuma idan kuka ƙaryata ne ba ku yadda ba faqad kazzaba umamun min qablikum wasu al'ummomin kafin ku al'ummomin Annabi da aka yi kuma Annabi Nuhu da Annabi Idris da Annabi Shu'aibu da sauransu sun ƙaryata kafin ku وما على الرسول الا البلاغ المبين شي منزو با ابن غري سي دي يا اسر اسر وا بيننا هكا مي واعزي yake kaman manzo iyaka ya isar isar wa bayyananna baya iya cilastawa baya iya sa kowa su yi imani baya iya cewa ya azabta in ba imani ba yayi wa'azi yayi fata yayi addu'a Allah ya shigar da jama'ar shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje qa'if mutane suka wahal da shi aka jefe shi aka yi rotsi akai sai da takalmi ne suka cika da jini abinda yake cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shayar da mutane na ba su sani ba wato shi mai wa'azi yana amfani da lafazin da ke sa mutane su fahimta, yana jawo su. Akwai lokacin da yake amfani da kakkausan lafazi idan kakkausan lafazi zai yi amfani, kuma mafi yawa ana amfani da kakkausan lafazi ga wanda aka ga ya fahimta ne, sai aka ga cewa duk da fahimtar da ya yi ya zai yi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sassauta ma mushrikai, yakan sassauta ma waɗanda ake son su jawo al-mu'allafati qulubuhum, amma in wani babba na kusa da shi ya yi, sai annabi ya mai fada. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar da At-Tawra, annabi ya hasala ya ce da annabi Musa yana raye da shi ma ni zai bi, irin ka za a gani da At-Tawra haka azinka da wani kafe ba wanda ni zo da shi ba, za ka wuce haka amfani da kakkausan lafazi. In mutum yana da ɗalibai, ya san lokacin da ɗalibi wane sun cicita ya musu kakkausan lafazi, shi kuma wane da wane amini ne, abinda yake bukata a yi mai shimfiɗa a jawo shi da hikima dai. Haka annabawa suka yi. Annabi Ibrahim ya cigaba da cewa mutane ne akan ra'ayin Ibn Kathir da yawa daga cikin malaman tafsiri, wannan duk maganar Annabi Ibrahim ce. Wasu malamai suna ganin nan maganar Annabi Ibrahim ta tsaya, yanzu Allah ne wannan jumla ne itiradiyya, Allah yake magana. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده شم بسغير ده الله ke kaga halitta ba ya fara halitta sannan ya koma mai da ita. Allah ya kage halitta dan adam, ba a taba dan adam ba kafin Allah ya kage halitta sai Allah ya kage halitta mala'iku, ba taba mala'iku ba kafin Allah ya kage halittar su. Allah ya kage halitta aljannu, Allah ya kage halitta dabbobi da kwari da sama da ƙasa da duwatsu duka kafin Allah ya kage halittar su, ba taba kage halittar su ba. Shine awalan ya rau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa, basu ga yadda Allah ke fara halitta ba, thumma yu'iduhu, sannan Allah ya koma mai da ita tun anan duniya. Wannan thumma yu'iduhu ta nan duniya ce. Yanzu kaga mutane kamar yadda muka bada misali jiya, shekara 100 da suka wuce kowa babu, misali shekara 200 da suka wuce shine yubdi'ullahu al-khalqa, Allah ya kage su, ya wuce da su thumma yu'iduhu, ya mai da wasu mutane ga sunan. Mutanen da suka zama bayan kasar nan shekara 200 da suka wuce da shekara 100, Allah ya kage halitta su, ya halicce su, ya wuce da su. Yanzu ga wasu irin sunan yayi, mutane ne masu ido biyu, masu kusuwa hanci biyu, masu baki, masu goshi, masu kafa biyu, masu hannu biyu, Allah ya kage su, ya tafiyar da su. Yanzu kuma ya kage wasu gari sun zo dabbobi ma, haka zaka gani dabbobin da ake amfani da su yau, wa'inda ake ci yau. Za a ce lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo raƙumi, an zo da raƙumai yaƙi, ba wa'innan raƙumman bane, Allah ya halaka su, Allah ya koma ƙirƙirar wasu raƙumai, ga ne shine thumma yu'iduhu, sannan Allah ya koma mayar da su. Haka in kaga ciyawa, in kaga bishiyoyi, in kaga ciyawoyi, sai ya kasance a gona, kai ka san sadda gonan nan babu komi, Allah ya fitar da tsiro ta girma, aka sare, aka yi harvesting, aka jaye komai, wata shekara kuma sai kaga Allah ya koma tahowa da tsiro. Shine awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa thumma yu'iduhu. A cikin suratul Rum da zamu zo mu karanta, yace wa huwa alladhi yubdi'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Domin Allah yana magana ne da mushrikai, domin ya ba su misalin da hankalin su ke ganewa, yace ba ku ga Allah shi ya kage halitta ba, ya koma mai da ita, mai da ita ya fi sauki gare shi bisa ga yin halittar daga farko. Komai hayyin ne ga Allah, komai mai sauki ne, amma da yake Allah yana magana da mushrikai, sai musu yadda hankalin su ke ganewa, ni nake kare halitta da kan mutu ni koma yin wani irin ta, to yin wani irin ta ya fi sauki bisa ga a ce ka kaga. Yau ya an ce kayi wani abu da wani ya taba yin iri ne, kayi ka dinka wata hulla da wani ya taba dinka irin ta, sai ka dinka irin ta, kaga yadda ake dinkawa. Ya aka ce kayi wata mota da wani ya taba yin irin ta, in kai injiniya ne sai kayi a gwada maka ita kayi, an kai injiniya ne mai gini kaga wani yayi gini, ka koma yin wani irin gini, ba wahala yake da shi ba irin wannan. Amma abin da yafi wahala shine a ce kayi wani abu da baka taba gani ba, ba a taba yi ba kafin kai, to Allah shi komai sauki yake da shi. Amma sai ya ce to yin abu bayan an yi shi na farko a komai ne, tadda mutane bayan an halice su da farko ya fi sauki. Ai yin su da farko babu su, wanda ya yi su da farko babu su, shi zai iya tadda su bayan sun mutu. Sai Allah ya ce inna dhalika ala Allahi yasir, wannan mai sauki ne ga Allah, ba wahala bace ga Allah ya kaji halitta sannan ya koma maimaita ta, ya koma yin ta, ya koma tadda ita. Sai Allah ya ce kul siru fil ardi fanzuru, Allah ya ce ka ce musu, Annabi Ibrahim ya ce, Allah ya ce ma Annabi Ibrahim ka ce musu ku yi tafiya cikin bayan ƙasa, fanzuru ku yi duba, kaifa bada al-khalqa, ta yaya Allah ya fari halitta. Ku kiyaye wannan ayar da ayar ta wuce kusan duk ma'anar su daya. Thumma yunshi'un nash'atal akhira, sannan Allah zai koma tada wata halitta ta daban. Wannan nash'atul akhira lahira ake nufi, kun ga can kaifa yubdi'ullahu al-khalqa thumma yu'iduhu, wannan duniya ake nufi. Allah yayi halitta, yayi dan adam, dan adam ya mutu, an yi wani dan adam ya mamaye bayanai. Allah yayi dabba, dabba ta mutu, an yi wani dabba ta mamaye. Allah ya fidda tsiro, tsiron ya bushe, Allah ya kuma wani fidda wani tsiro bayanai. Yayi kama da tashin alkiyama, sai ne Allah ya ce kul siru fil ardi, ku yi tafiya bayan ƙasa. Sanzuru kaifa bada'al khalq, sai ku yi kallo taya Allah ya kage halittu. Kun ga kaga halittu ne nan, waccan aya kaga halittu ne, kuma an ce ku kalla, can an ce ku kalla. Amma bambanci shine wacce aya ta farko cewa ya awa lam yarau, shin ba su gani? Da duk inda kake zaune ka jiba, sai kaga alamar da ke nuna Allah aya ne, sai kaga alamar da ke nuna Allah ya yi halitta. In ka jiba za ka ga sama, inda kake za ka ga ƙasa, za ka ga kanka. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kanka ma in ka jiba ya isa ka ga aya ne. To amma larabawa suna cewa kasratul misasi tunitul ihsas, in kana kallon abu ɗaya ko da yaushe sai ya mantar da kai da'in shi, sai ya mantar da kai cewa aya ne. Zaka ce Allah ya ce kul siru fil ardi, to yanzu ku bar na unguwarku, ku bar na garin, ku yi tafiya bayan ƙasa. Idan kana a gari, kana zaune, kana ta ganin ayoyin Allah, ba ka ganin ayoyi ne, mantawa kake yau da gobe. Amma in ka je wani gari, ka ga wata halitta ta daban, in ka je ka ga wasu dabbobi daban, ka ga wasu namun daji, ka ga da Allah sai abin ya maka mamaki, ya baka mamaki. Zai yi wanda a can tare da su, shi kuma yau da gobe ya sa ba su tuna mai Allah, amma da zai zo kai kuma ya ga irin nagarin ku sai su tuna mai Allah. Don shi tunda Allah ya ce awalam yarau, shin ba su gani abinda aka kusa da su? Aya ta gaba sai ce kul siru fil ardi, kace su yi tafiya bayan ƙasa, domin shi ne sa su ga wasu sabbi, su ga wasu abubuwa. Don haka duk mai tafiya, mutumin da yake tafiya ya hau jirgin sama, in jirgin sama ya tashi ya jiba ta window, ya ga gidaje, ya ga waye, sai ya tuna mai da ikon Allah. Yanzu Allah ya san duk wanda a ciki, ya san duk abin da ake cikin gidajen nan, ya san ƙwarin da a ciki da dabbobin da a ciki. Allah ya san tsuntsayen da a ciki, a gidaji babu kowa, a keta ta teku. Allah ya san abubuwan da a cikin tekun, ya san masu rai da marasa rai, kuma dukkaninsu shi suke kira. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, wanda a sama da wanda a ƙasa, kowa Allah yake kira in ya shiga matsala. Za ka yi kana cikin gidanka, kana cikin matsala, ka kira Allah. In ka fesa maganin sauro, sauro ya ji bala'i, ya kira Allah shi ma. In ƙwari ka yi su ma, su kira Allah. Ana nan ana ta kiran Allah, don kakka yadda ya kasance gidanka ƙwari da a ciki da kowa na kiran Allah, kai dai baka kiran Allah, sai ya kasance kai dai ne abbaka sallah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kana zaune a cikin gida da ƙwari da dabbobi da gina da komai, suna ta ambaton Allah, suna tasbihi banda kai, kai ɗaya ne a baka tasbihi. Don haka wannan yana sa kai ma ka zan ya ga an ƙara maka ƙarfin gwiwa wajen yin tasbihi. Sai Allah ya ce to thumma Allahu yunshi'u nash'ata al-akhira, sannan Allah shi ke koma ta da wata halitta. Bayan mun mutu, mun shiga kabari, zai koma ta da mu, a ta da kowa, domin a yi hisabi. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, lallai Allah akan komai mai iko ne. To tunda thumma Allahu yunshi'u nash'ata al-akhira, Allah shi ke koma ta da halitta. In ya ta da halitta, me za a yi halal? Sai Allah ya ce yu'azzibu man yasha'u, in ya ta da halitta, zai azabtar da wanda ya ga dama ne. Wa yarhamu man yasha'u, sai ya yi rahama ga wanda ya ga dama. Muna roƙo Allah ya sa mu cikin wanda zai wa rahama. Allah ya kaddare mu ba mu cikin wanda za a azabtar suwa. Allah ya sa wuta ba za ta taɓe mu ba. Allah ya sa mu inuwar shirar da babu inuwa sai tashi. Duk abin da mutum ya yi duniya na jin daɗi, wani samun ɗaukaka ko muƙami ko bauta, in ya tafi lahira ya shiga wuta, ba ta yi amfani ba. Duk wahalar da mutum ya yi, duk damuwar da mutum ya shiga duniya, idan Allah ya tsayar da shi daga wuta, ya sa shi aljanna, wa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, duk wanda Allah ya nesantar daga wuta ya shiga aljanna, to shi ya samu babban rabo. Nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da mutumin da yafi kowa wahala a nan duniya, ranar alkiyama sai a sa shi cikin aljanna, a tsoma shi, a tambaye shi ka taba wahala, ya ce bai taba wahala ba kabbo. A zo da mutumin da yafi kowa jin daɗi duniya, ya sa shi cikin wuta, a fitar da shi, ya ce ka taba jin daɗi? Ya ce bai taba jin daɗi ba kabbo. Saboda mai, saboda rayuwar duniya mata'un, jin daɗi ne na lokaci ɗaya, kamar loma ɗaya ne, abu ne wanda ake haɗewa. Don haka Allah ya ce idan ya tabda mutane ranar lahira, yu'azzibu man yasha'u, ya azabtar da wanda ya ga dama, wa yarhamu man yasha'u, Allah ya wa wanda ya ga dama rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya azabtar da kowa, yayi mai adalci. Don shi ahlus sunna ba a roƙon Allah, Allah ya muna adalci, kakka yadda ka roƙi Allah ya maka adalci, sai dace Allah ya muna rahama. Duk wanda ka gani wuta, Allah adalci ya yi mai. In Allah ya jawa mutane adalci, sai ya jefa su wuta. Amma in da ya musu rahama, sai ya jefa su aljanna. don Allah babu zalunci a aiki nayi, dan wuta shi aka wa adalci, dan aljanna shi aka wa rahama, don haka ba a roƙon Allah ya yi muna adalci sai da ce Allah ya yi muna rahama, domin in za a yi maka adalci za a ce ka biya ido ɗaya da aka yi ma, za a ce ka biya iska da kake shaƙa, ka biya lafiya da aka baka, ka biya kaza, duk ata ibadarka auna ta ba za ta biya ido ɗaya ba, don haka an biyo ka amfani da kai da ido ɗayan, da hanci da ka shaƙe iska, da baki da ka ci abinci, da hannuwa da kai ka yi ɗauka abubuwa, da ƙafa da ka yi zuwa wurare, kaga an biyo ka bashi mai yawa sai ya azabtar da kai, amma in Allah ya maka rahama sai ya kasance rahama Allah ta saka shiga aljanna, shine yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabuna, gare shi za ku juyo ku koma. Duk inda ka tafi kai ta gudu wata za ka juyo ka dawo inda Allah, sai Allah ya tsada kai, da wanda ya tafi da jirgi, da wanda ya tafi da mota, da wanda ya fuskanci gabas, wanda ya fuskanci yamma, to duk kare ta kai ilaihi tuqlabuna wa ilaihi tuqlabuna, kuma zuwa ga Allah za ku fuskanto ku juyo ku dawo zuwa gare shi. Sai Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi, ba san ka
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Sai annabi Ibrahim ya ci gaba ya ce musu wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama'i, ku fa ba ku iya gazar da Allah, ba ku iya gajiyar da Allah a cikin ƙasa ko cikin sama, a cikin sama ko cikin ƙasa ba ku iya gajiyar da Allah. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya ce wannan ayar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sama, annabi abinda ake nufi shine sama irin wanda ake gani ta duwatsu, yanzu kuma abinda ya kunshi jiragen sama da abinda ake shiga cikin sararin samaniya, saboda ba waccan sama ake nufi ba, waccan sama rufaffa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi da malaika Jibril sai da aka tambaye su wane ne, wa aka aiko mai, kai da wane an aiko mai, sannan aka bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce. Don haka yau sai mu ce ba za ku iya gajiyar da Allah ba, ba za ku iya gagarar Allah ba, kuna cikin jirgin ƙasa ne ko kuna cikin jirgin sama ne, ko kuna cikin ruwa ne ko kuna bisa tudu ne, duk inda kuke ko ina ka tafi sama, ko cikin wata kaskai ko cikin mikakai, ba za ka gajiyar da Allah ba, ko mai zai zan ka tsere ma Allah ba. Allah ya ne maka da baibiya ne, wanda ya yi ma wani abin da yake so ya kama da baibiya ya yi gudu nan ya je nan ya kawo nan, da ya ja da baibiya kama shi zai yi, wallahi al-masalul a'la. Bale Allah da bai buƙatar sai ya sa maka wani abu, da inda bai sa maka wannan abin ba za ka kubce mai. Don haka wa ma antum bi mu'jizina fil ardi, ku ba ku kasance masu iya gajiyar da Allah ba, masu gagarar Allah ba, a ƙasa wala fis sama'i ko a sama, duk inda kuka shiga ba ku gagarar Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, ba ku da wani majibinci, ba ku da wani mai nasartar da ku, wani mai taimakonku koma bayan Allah. Wanda ya gane haka ya huta, Allah shine babban majibincinka, kakka yarda ka saba da Allah domin ka faranta ma wani mai gidanka rai, domin ka faranta ma matarka rai, domin ka faranta ma ƴaƴanka rai, domin ka faranta ma babanka rai, domin ka faranta ma abokinka rai, domin baka da wani majibinci, baka da wani mai nasartar da kai, baka da wani mai taimako kuma bayan Allah. In Allah ya taimake ka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gyara tsakanin da Allah sai Allah ya gyara tsakanin da mutane, duk wanda ya ɓata tsakanin da Allah domin ya gyara tsakanin da mutane sai Allah ya lalata tsakanin da mutanen. Mutane da yawa suna son yabon mutane sai su mance da Allah, abin da ya kamata su yi na ƙwarai sai su ƙiri domin suna son su yi abin da mutane ke yabon su, sai Allah ya musu talala, bayan ɗan lokaci kaɗan sai Allah ya haɗa su da mutane, sai a ji su da su da mutane yau suna faɗa. Amma duk wanda ya san cewa bai da wani majibinci koma bayan Allah, bai da wani mai nasartar suwa koma bayan Allah, sai ya kasance ya fita daga irin wannan tarko. Allah ya ce wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi, annabi Ibrahim ya ci gaba da gaya wa mutane ya cewa duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah, ya kafirce da haɗuwa da shi, ya yi musun yana haɗuwa da Allah, ula'ika ya'isu min rahmati, wannan sun yanke tsammani daga rahamata, wannan ba za su samu rahamata ba, yanke tsammani da haɗuwa da Allah, da kafirce ma ayoyin Allah ba sai ka faɗi da baki ba, wani aiki ne ke nuna cewa bai yadda ana tashi alƙiyama ba. In ka ga yadda wani ke zalunci, in ka ga yadda wani ke cin amana, kuɗin da ya kamata a ce mutane sun sha ruwa, wani ya sace su ya tafi ya san ranar lahira, gara ɓarawo wanda ya tafi kamar da Imam Shafi'i ke cewa ya shiga a cikin kasuwa yayin yankan aljihu da wanda ya saci kudin gwamnati domin yankan aljihu in kai yanki aljihun mutum zai iya yiwuwa in ya zo rasuwa ko shiga wata musiba sai ya ce na yafe mai duk wanda nake da haƙi ga yau duniya na yafe mai amma in ka saci kudin ruwan local government daya bai yiwuwa duk local government daya kowa ya ce ya yafe ma za ka akwai matsala kenan in ka saci kudin jaha daya na ya kamata a yi ruwa ya kace mutane samar da ruwan sha in ka sace kudin kasa daya da ya kamata a samar da ruwan sha in ka sace kudin kasa daya da ya kamata a samar da lantarki ka sace kudin kasa daya da ya kamata a samar da security a samar da zaman lafiya kaga ka dauki alhakin mutane da yawa kuma wannan aikin naka ya nuna cewa baka mai da ana haduwa da Allah ba to wanda yake haka ulaika ya isu min rahmati wa'annan su suka yanke tsammani daga rahmata والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم كما إن سوسك ذا عذاب من رددي أكن قولي ما في إنجانش عن نبي إبراهيم نكي ومتعنيني وأجيها الزوانا جنا قم وأجيها كمية أوكو بسم الله
وما بعد إلا أن قلوه أو حسئوه فأنجاب الله من النار إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم
bayan ya gama musu wannan dogon wa'azi babu ansar da za su bashi kuma kana jawab qaumihi ba abin da ya kasance jawabin mutane ya ansar da suka bashi illa an qaluktuluhu cewa ya suka yi suka rubu gida biyu wasu suka ce ku kashe shi au azikuhu wasu suka ce ku kore shi da wuta kuma mazhaban masu cewa kore shi da wuta ta rinjaya sai Allah ya ce fa anjahullahu minan nar sai Allah ya tsarkar da shi daga wuta Allah ya tsarkar da annabi Ibrahim daga wuta yanzu kamar yadda gaya muku tsakanin annabi Nuhu ba annabi Ibrahim ne bayan annabi Nuhu ba akwai annabawa cikin kauli mafi inganci akwai annabi Shu'aibu zamu zo mu karanta kissar annabi Shu'aibu daga baya amma da Allah ya tashi sai ya fara kawo kissar annabi Nuhu sannan sai ya biyo ta da kissar annabi Ibrahim sannan aka bar kissar annabi Shu'aibu sai baya saboda me saboda Allah ya tsarkar da annabi Nuhu daga ruwa Allah ya tsarkar da annabi Ibrahim daga wuta sai Allah ya nuna maka wanda ya tsarkar da wannan daga ruwa ya tsarkar da wannan daga wuta ka komai yana iya yi wuta da ruwa su ne kishiyoyin juna za ka wasu malamai suka ce don shi ne Allah sai kawo kissar annabi Ibrahim bayan ta annabi Nuhu ba tsaya aka biyo yadda aka saba biyowa ba a faɗi annabawa wanda suka kasance tsakanin su can daga baya za a kawo muna Adawa da Samudawa duk za a kawo su daga baya wanda ke dukkanin su suna katin annabi Ibrahim ne wannan shine kamanceceniya ya tsakanin kisoshin guda biyu da Allah ya tsarkar da annabi Nuhu daga ruwa haka sai Allah ya ce fa anjahullahu minan nar sai Allah ya tsarkar da annabi Ibrahim daga wuta inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan abu akwai ayoyi ba aya daya ba akwai mu'jiza da ke nuna wa ta Allah ya sa wuta kullana ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah ya ce muka ce ma wuta ki koma sanyi ki koma aminci ga annabi Ibrahim ciki cewa duk suka yi kokarin su yi neman kirci Allah ya tsarkar da shi daga makircin su cikin haka akwai ayoyi gare su amma ne qaumin yu'minuna ga mutanen da ke imani su ko mutanen annabi Ibrahim ba mutane ne da ke imani ba zaka wa'annan ayoyin ba su amfane su ba tunda ba mutane ne wanda zukatar su akwai imani ciki ba wa qala kuma wannan aya wannan ya nuna cewa wanda baya da abin fada ke fada ko wani baya da abin fada ke fada wanda baya da hujja shi ke kaiwa zuwa fada babu abin da za su gaya mai uktuluhu au hariquhu ku kashe shi ko ku kone shi daga wuta saboda ko a kashe ko a kone da wuta wanda ke da abin fadi hujja yake dalili ake bai babu bukatar tada jijiyar wuya babu bukatar sai an yi fada babu bukatar sai an yi zage babu bukatar sai an yi kone-kone, babu bukatar sai an yi buge-buge, kawai abin nan naka idan akwai hujja ka faɗi. Na shi annabawan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kagi yaki da farko da kai ne, sai dai a kawo mai hari ya kare. In ma zai je wajen yakin da kai ne, sai ya je ya kira mutane zuwa ga tauhidi, ya kira mutane zuwa ga in ba su yarda da tauhidi ba su biya jizya. Sai in sun ki biyan jizya ne, to in suna son banza, suna son su yi amfani da abinda masu biyan zakka, abinda masu imani suka yi suka bayar, to sai a ce to yanzu a yake su. Amma haka dai Annabi bai zuwa ya kai hari ga mutane, a kai musu hari da sunan jihadi. Sai an bi matakai, saboda mai saboda ba addinin fada bane, ba addinin tashin hankali bane. Mafi yawan yaƙoƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yaƙin Badar, kamar yaƙin Uhud, kamar Ghazwatul Ahzab, dukkanin su kawo mai hari ake, sannan sai ya tafi wajen ramawa, ya tafi wajen kare kai ne. Fatahu Makka ma haka aka yi, kare kai ne ya tafi. Ya tafi ya kare kai ne daga mutanen da suke kawo mai hari, sun kawo mai Badar, sun kawo mai Uhud, sun kawo mai Ahzab. Yanzu bari ya je ya lalata inda ake kawo yaƙin, ya karya su, ya kasance ba su da ƙarfin kawo mai yaƙi. Haka abubuwa suke tafiya. Don haka mai abin faɗa baya faɗa, mai hujja baya tafiya zuwa zagi, baya tafiya zuwa duka, baya tafiya zuwa ƙone-ƙone. Wannan ba hali bane da aka san ahlus sunna da shi, ba hali bane wanda aka san musulmi da shi. Mafi yawa inda ka ga an tashi faɗa ana ƙone-ƙone, in ka bincika ba musulmi suka tashi faɗa suna ƙone-ƙone ba, domin addinin musulunci bai koya a tashi faɗa da ƙone-ƙone ba. Wa qala annabi Ibrahim ya ci gaba da ce musu bayan sun ce za su kone shi, ya ce musu inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya, ku sani fa ku riki gumaka ne kawai tsakanin ku. Inna mattakhadtum min dunillahi, ku sani kawai kun riki wasu abubuwa ne koma bayan Allah, kuka riki awsanan gumaka, mawaddata bainakum, domin wata soyayya da a tsakanin ku. Fil hayatid dunya, akan anan rayuwar duniya. Mushrikan Makka da mutanen Annabi Ibrahim da mutanen Annabi Hud da Annabi Salih, duk mutanen da suka yi bautar gunki, duk mutanen da suka bauta ma wani abu, bautar wani abu addini ɗaya yana sa wata soyayya ne tsakani. Addini ɗaya yana sa soyayya ne, kowane irin addini, mutanen da ke bi addini ɗaya, mutanen da ke bauta ma gunki, akwai soyayya tsakanin su ta bautar gunki. Shine wannan inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum, kun yi tsuguma kare kuna bauta mu saboda wani soyayya da a tsakanin ku nan duniya. Mi suke cewa qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna, abinda yasa muke bauta wa'annan ba fa iyayen mu muka yace suna bautar su, son da muke wa iyayen mu yasa mu ma muke bautar su, tunda mun yace suna bautar su, kawai shine dalilin mu, shine hujjar mu, ba mu san suna amfani bane ko suna bautawa. Don shi Allah ya ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu'un illa al-muttaqin. Allah ya ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu'un illa al-muttaqin, masu soyayya da junan su wannan ranar sashin su da sashi zai koma makiya, sai wanda suka yi akan tsoron Allah. Don haka kun ga kowane addini kake, wannan addini yana kawo soyayya tsakanin ma'abuta shi. Amma duk wani addini, duk wata hanya da ba musulunci ba, da ka so wani a kanta domin kuna haɗuwa wajen bautar gunki kaza, ko kuna haɗuwa wajen cewa Allah biyu ne ko uku ne ko huɗu ne, wannan ya sa muku danƙon soyayya, to ranar lahira za ku tashi maƙiya. Ba soyayya za ta tsaya ba. Al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun, wanda suka yi soyayya wannan yinin sashen su da sashe zai zama maƙiya, face wanda suka yi akan tsoron Allah. A yau waɗanda ba su da addini, in suka ce me ya fa'ida addini, yana ɗaya daga cikin manyan tambayoyi da ake yau. Me ya fa'ida addini, mutumin da bai san addini ba, ko gaba gare ne wani ya yi wannan tambayar, wata ta yi wannan tambayar, ɗaya wani babban professor na theology na addini. Kusa akwai waɗanda suka karanta theology addini, suka karanta ko wani yanayin addinai da yanayin addinai da sauransu, suka yi mai tambaya ba musulmi ba ne, kuma na san shi, suka ce tambayar professor ne babba. Ita ta taso ta aski gidansu, ta ce shekara ta 21 ta taso ta aski gidansu ana addini kiristanci ga alama, kila yahudawa ne kila kiristanci, ba dai musulmi ba ne. Ta ce amma ita yanzu ta taso ba ta addinin kowa, ba ta biyar kowa. Tambaya da take so ta yi, me fa'idar addini a 21st century da muke ciki yanzu? Ta ce kowa ya san fa'idar science, kowa ya san fa'idar science, ana MRI, ana CT scan, kowa ya gani. Baka da lafiya a je mace ba ta haihuwa a tsage cikinta a fidda ciki, kada cuta a tsage a fitar, kowa ya ga fa'idar technology. zaka tashi daga Najeriya zuwa Dubai awa 6, daga Najeriya zuwa Saudiya awa 6, zaka tashi daga Najeriya zuwa Ingila awa 6, zaka tashi daga kaza zuwa kaza, zaka tashi daga Sokoto zuwa Abuja da Babuda, kowa yaga fa'idar technology. Zaka dauki wayar kaka kira wani da an wani gari ku yi magana da shi, wannan duk fa'idar shi addini ne fa'ida kai irin wannan wani irin ansa zaka bata. Kaka ce mata sai an ji lahira don mace zai take magana ba, mace zai take magana haka ba. Abin tana magana su ma diyun ne, materialist ne, suna ba abin da ake gani yanzu. Ga fa'idar science kowa yana gani a asibitota da komai, ga fa'idar technology cikin aljihun kowa yana gani, ga fa'idar kowa yana gani. To shi addini mai fa'ida kai, kuma ba sai addinin musulunci ba, addinai gaba daya. Professor din cikin ansa da ya bata shine ya ce mata fa'idar addini shine yanzu identity a 21st century. Addini yana sa yanzu wanda aure nan musulmi ne, in ka kai kasuwar Sokoto za ka samu mutane haka da yawa, amma ba duk musulmi ne ba. Kun fahimta ko? Nan ɗaya a duk abin da ya haɗa ku shi ne musulunci da za a karanta Qur'ani. To wannan identity yanzu haka, in ka rutsa idon ka, ka ɗauke ka, ka jefa ka China, baka taɓa zuwa China, baka zuwa China, baka sai lazai baka da guzurin komai, ina za ka fara nema masallaci? In Kirista ne coci zai fara nema. Kaga a nan duniya addini ya yi amfanin identity, shi ne mawaddata bainakum fil hayatid duniya. Haka mutanen kowane addini suke. Abu na farko da addini yake fa'idanta a duniya shi ne ya samar maka identity duk inda ka tafi. Yanzu duk musulmin duniya suna azumi, yanzu duk da muke gaba ɗaya suna azumi, gaba ɗaya akwai wani abu da za a yi sujudu ya shafe su. Akwai in ka tafi su za ka fara nema, in ka tafi yanzu ka runtse idon ka, wayi gari China ko Singapore, ka wayi gari South Africa ko ka wayi gari America, ka shiga masallaci ba a koya ma sallah. Raka'an nan hudu da ake iliman yana tsaye, in ya ce Allahu akbar ruku'i ne zai ba sujuda ba ne. Haka ake duk duniya, wata akwai wani abu da ya haɗa ku duk duniya. In ku gama azhar sallar da za a yi bayan azhar na asar a sunanta, ko ina duk duniya haka ne. In ku gama magariba duk wanda za a yi sunanta isha'i, a magariba ya yi raka'a biyu bayyane, ta uku ba za a bada kai ba, a sakir ya za a yi ta. Ya ce ka shiga ka bada sallah duk duniya, to haka ne za a yi, za a bada, za a yi wa yi in da ya iya sallah. Wani mutum na taɓa cewa ya ba mu sallah, ka ce shi bai yana da gemu sosai, gemu a Ingila ne, a London ne, ya ce mai da aka zo sallah ya ce ba da sallah. Sai ya shiga ba da sallah, sai ya jiyo yana taɓa gemu ne, ya ce bai taɓa ba, but I'll give it a try. Ya ce wala ni ya dawo ya ce he will give it a try, yau da zai fara kaza kaza. Sai yana haka yana kaɗa kai, yana kaɗa kai, yana maganganu, yana faɗin, yana nuna cewa abin da zai yi cikin sallah yana waye. Na ce baku labarin wanda wannan ba muhalli dai bane, wannan shi ne wanda zai cewa he will give it a try. To kai ma in ba he will give it a try ba, in dai ka saba, to duk inda aka je aka sa ka gaba ka ba da sallah azhar raka'a hudu ne, duk inda aka ce ka ba da, to wannan shi ne abin da ke haɗa duk mutane masu addini. In Ramadan ya zo azumi za a, yadda ake azumi na haka ake azumi kowace ƙasa. To wannan ba addinin musulunci ba ɗaya, kowane addini mawaddata bainakum fil hayatid duniya, yana kawo soyayya. Don shi innamal mu'minuna ikhwa, mu'minai ɗan uwan juna ne. To amma fa wannan soyayya fa ƙiyayya take kasancewa ranar lahira in ba ta mu'minai ba. Na san wane wurin tafsiri, na san wane makarantar addini, na san wane masallaci kaza, ina son wane saboda murya ce tana da daɗi ya iya karatun Qur'ani, ina son wane domin yana koyar da ni addini, ina son wane domin muna haɗuwa da shi wajen karatun addini, ina son wane domin yana karatun addini gare ni. Wannan ita ɗaya soyayyar da take tabbata. Don shi annabi Ibrahim ya ce musu inna mattakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Soyayyar da tsakanin ku ce shi yasa yin abokinka ya je bautar gunki ka je, babanka yana zuwa bautar gunki ka ce kai ma za ka je. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din, kana ranar alqiyama sashin ku zai katurce ma sashin, shine al-akhlaqu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun. Ranar alqiyama ku din ne da kuka bauta ma gumaka, sashin ku zai katurce ma sashi. Wa yal'anu ba'dukum ba'dan, sashin ku ya la'anci sashi. Ce kai ka izani wajen bautar nan. Mutum ya ji ce kai ka yi ta magana mai daɗi ka sari katurce ma Allah, kai ka yi ta daɗin bakinka ya sa, ya ce ku ma inda ba ku bi ni ba da, sai a yi ta zagi tsakani, ana ta la'antar juna, ana ta zagin juna. Wa ma'awakumun nar, kuma makomakku ita ce wuta. Wa ma lakum min nasirin, ba ku da masu taimakonku. Duk wa'annan gumakan ba su maji a duniya, ba su ji ku ba, a lahira ba su ji ku. Ku ɗaya ku kuka bautar su a nan duniya da kanku, ranar lahira ku yi ta faɗa, su ba su ma ji abin da kuke faɗi, ba su da rai ba su ji abin da kuke faɗi. Kaga makoma ta munana a ce abin da ka bauta ma ga yanan baya iya taimakonka. Don shi wasu da yawa a baya a lokacin jahiliya suka kare gumakansu da yazo ya iske gunci ne sun tsuya yayi mai fitsari yayi mai kashi yace kai da baka iya kare kanka daga wannan kashi da fitsari kai zaka kare ni to kaga iya kan munan makoma a ce sai ranar lahira ne ya tsaye da tsuntsu yazo da ka zo bauta ta jiya da ce ma kalaba kai bautar ka tafiyarka tsuntsu yazo yayi mai kashi da ce mai kalaba ya tafiya ce yau ka dawo kai mai magana bai ansa ka ba to zaka gane ko lahira in kai mai ba zai ansa ka ba domin ba zai iya ansa ka ba domin ba shi ya saka ba kuma baya da rai wanda yake iya jin abin da kake faɗi sai Allah ya ce mai bayan an yi haka an shako ne annabi Ibrahim sai ni ya auku fa amana lahu wa
qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
الله يكفي فآمن له لوط ذا أكاي هكا سي النبي لوط يي إيماني da shi annabi lut yana cikin mutane annabi ibrahim wanda annabi ibrahim ke wa wa'azi kuma dan uwan annabi ibrahim ne kakansu ɗaya da annabi ibrahim dan uwan annabi ibrahim ne zaka yana ji annabi ibrahim ya yi wannan wa'azi yana ji an sa shi wuta bata kama shi ba sai shi annabi farko da ya yi imani da shi kuma duk cikin mutane ne shi ɗaya ya yi imani da shi sai Sara su biyu kawai daga shi sai mata ta yi amma bai san ba an bace ta nan ba domin ana faɗin mutane ne laraba in suna faɗin alƙawar mutanen mutum ba su sa mata cikin alƙawar don shi siyakin Qur'ani anan sai dakata ga annabi Lut fa amana lahu Lut sai annabi Lut yayi imani da annabi Ibrahim wa qala sai annabi Ibrahim yace inni muhajirun ila rabbi kun ga albarkar da'awar annabi Ibrahim yazo yana wa'azi wani ya musulunta wanda ya musulunta shi ma ainihin annabi Lut shi ma annabi ne ga shi ma ainihin annabi akon kuma ya musulunta ne karkashin annabi Ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi sai ce ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na wa yace zan yi hijira zuwa ga ubangiji na wasu malamai suka ce annabi Lut saboda shine abamiru ya uzu ila aqrabi mazkur wato damiri yana komawa ga wanda aka ambata na kusa yanzu aka ambata na kusa kai a ce inni damiri annabi Lut ko fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun akwai hadisi da bai inganta ba da haka cewa lokacin da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Uthman bin Affan ya yi hijira da matar Shuruqayya zuwa Habasha sai annabi sai ce shine na farko da yayi hijira da iyalai ne cikin wannan al'umma annabi Lut shine na farko da yayi hijira da iyalai ne sai Uthman bin Affan cikin wannan al'umma amma wannan hadisin bai inganta ba don haka wasu malamai suka ce wa qala inni muhajirun ila rabbi yana komawa ne ga annabi Ibrahim yayi hijira kuma hadisi ya inganta da haka Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisin a cikin Kitabul Jihad Imam Abu Dawud ce babu ma jaa fi sukna sham babi ne magana game da zama a sham a kasar sham da irin albarkar da kasar sham Imam Abu Dawud ce hadathana Ubaydullah ibn Umar qala hadathana Mu'adh ibn Hisham qala hadathani Qatada an Shahr ibn Hawsham an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qala walaina Shahr ibn Hawsham walaina Shahr ibn Hawsham Shahr ibn Hawsham ya ce mu a karatun Abu Dawud ko ya da hadisi a Muslim ma Shahr ibn Hawsham mun san mutumin Sham ne yana saduqun ne mutumin Sham ne kuma ya rito cewa ga cewa yana da kurakurai a hadisi yana da wasu auham in ya rito hadisi shi kadai ana karba amma in ya saba ma hadisi da ki ba ku misalin hadisin da ya rito ya saba hadisin ziyarar masallatai yadda hadisi yake la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid Shahr ibn Hawsham rawaito shi la tushaddu rihalu ila masjidin yuktara fihi wajh Allah illa ila thalathati masajid shi ya kawo cewa la tushaddu rihalu ila masjidin akan fasara hadisi ne sai ya koma cewa ba a nika gari a tafi wani masallaci sai masallacai guda uku amma kenan mutum zai iya nika gari ya tafi wajen wani dutse na duri saina ko wajen kabarin wani wali amma da riwaya ce anan ba'isi ya ce saboda ya saba ma manyan fiqat da suka rawaito hadisin la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid amma nan riwaya ce ingantacciya ce domin babu wanda ya saba mai Shahr ibn Hawsham rawaito daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qala nake samitin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu satakunu hijratun ba'da hijra, mutane za su dinga hijira bayan hijira. Annabi Ibrahim shi awwal da ya fara hijira, gabaɗaya hijira aiki saboda Allah Annabi Ibrahim ya fara ta. Ga wannan ayar Allah ya ce wa qala inni muhajirun ila rabbi, ya yi hijira ne zuwa Sham, kamar yadda wannan hadisin zai bayyana muna. Yanhazu ahlul ardi alzamahum muhajirat Ibrahim, a mutane za su dinga tafiya suna hijira, Allah ya lazartar da su su dinga hijira zuwa ga inda Annabi Ibrahim ya yi hijira, shine Sham. Wa yabqa fil ardi shiraru ahliha, sai zance a ƙasa in ba Sham ba mafi sharrin mutane ɗaya za su kasance a baya. Dama hijira shine ka bar inda baka iya bauta ma Allah zuwa inda kake bauta ma Allah, inda kake iya bauta ma Allah. To za a kai duniyan nan a takance babu inda ake iya bauta ma Allah da gaskiya sai Sham. An ce Sham yau ita ce ina? Ita ce Syria, ita ce Palestine, ita ce wani yanki na Israel, wani yanki shine Sham. Cikin falalatai za a kai lokacin da can ɗaya addabayin Allah masu bautar Allah, sai mutane su dinga yin hijira zuwa can, sai ka tace duk bayan duniya mafi sharrin mutane a bayan duniya. Talfizuhumul ard, ƙasa tana la'antar su, tana korar su. Wa taqzuruhum nafsu rahma, sai Allah mai rahama ya kasance shi ma yana ƙyamar su. Duk inda kake duniya a wannan lokacin in ba Sham kake ba, Allah yana ƙyamar ka. Sai Annabi sun sace wa tahshuruhumun naru ma'al qiradati wal khanazir, sai wuta ta kora su, in wutar da za ta kora mutane ƙarshen duniya ta kora su tare da birai da aladu, dole su ma su tafi Sham. Watan Sham ɗin ko ka tafi don Allah, don kana son Allah da manzo ne, ka yi hijira zuwa Sham a ƙarshen duniya, ko kuma daga baya in an ba ashrarun nasi bayan ƙasa sai wuta ta zo ta kora su har zuwa Sham. Haka wannan hadisin ya tabbatar da cewa Annabi Ibrahim ya yi hijira. Allah Annabi sun san ya ce sai Allah ya kora su zuwa inda Annabi Ibrahim ya yi hijira, shine Sham. Haka da ya ce wa qala inni muhajirun ila rabbi, da ya ce ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na, to wanda ya ce haka shine Annabi Ibrahim. Innahu huwal azizul hakim, lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne, mai hukunci ne. Sai Allah ya ce da ya yi haka wa wahabna lahu isaqa wa yaqub, da yabban mutane ne sai muka bashi Ishaqa wa Yaquba, mu kuma muka bashi kyautar ƴaƴa. Ya haifi Annabi Ishaqa, Annabi Ishaqa ya haifa mai Annabi Yaqub. Waja'alna fi dhurriyyatihin nubuwata, wannan wata kamanceceniya tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim. Waja'alna fi dhurriyyatihin nubuwata, sai muka sanya annabta cikin zuriyar Annabi Ibrahim. Jiya mun ce duk wanda ya zo bayan ƙasa bayan Annabi Ibrahim, to bayan Annabi Nuhu, jika Annabi Nuhu ne. Annabi Nuhu shine uban kowa, ta hanyar Annabi Nuhu kowa ya fito. To shi kuma Annabi Ibrahim ta hanyar shi duk annabawan da suka zo bayan shi ta hanyar shi suka zo. Wannan shi aka mantace ne ya daga kawo kisa Annabi Ibrahim bayan kisa Annabi Nuhu. Shi Annabi Nuhu duk wanda ya zo baya, annabawa da sahabbansu da waɗanda suka bi su da waɗanda suka kangare musu, duk wata rai ta zo ne ta hanyar Annabi Nuhu bayan shi. Don haka annabawa suna ciki, shi kuma Annabi Ibrahim bayan an aiko shi duk annabawan da aka aiko, to cikin zuriya shi ne. Jikokin Annabi Ishaq ne suka yi ta annabci, dama Annabi Ishaq da Annabi Isma'il yake da shi. Jikokin Annabi Ishaq suka yi ta annabci, aka yi ta samun Annabi Dawud da Annabi Sulaiman da Annabi Zakariya da Yahya da Annabi Musa da Annabi Isa, dukkanin su jikokin Annabi Ishaq ne. Shi kuma Annabi Isma'il shi ma annabi ne, a cikin tsuntsun shi aka samu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Baka waje an nafi zuriyyatihin nubuwata, wanda ya hijira, wanda ya bar abinda Allah baya so zuwa abinda Allah yake so, wanda ya bar wasu jama'a da suke sa shi safan Allah, ya je inda wasu jama'a da ba su sa shi safan Allah, shi ma ya hijira, Allah zai ba shi kyauta. Cikin abinda ke sa a samu kyautar haihuwa, akwai kaban mutanen da kuke samun Allah tare da su saboda Allah, ka koma ganin Allah sai Allah ya baka kyautar haihuwa. Da haka Allah ya wa Annabi Ibrahim alayhi salam, da ya hijira yabban mutane ne, sai Allah ya ce wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, sai muka bashi kyautar Ishaqa wa Yaqub, muka bashi kyautar Annabi Ishaqa da Annabi Yaqub. Waja'alna fi dhurriyyatihi nubuwata, sai muka sanya annabta a cikin zuriya, sai duk annabin da ya zo ne jika Annabi Ibrahim ne. Wal kitaba, kuma duk littafin da aka saukar sai ya zo ya koyar da addinin Annabi Ibrahim ne. Annabi Ibrahim duk addinin shi kadai shine Annabi Ibrahim, shine mutum wanda aka fi girmamawa bisa ga kowane mutum bayan ƙasa, shine mutumin da ya fi kowane mutane mabiya bayan ƙasa, Annabi Ibrahim. Domin duk mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam mabiyan shi ne, madiyan waɗanda suke tsaya addinin kiristanci madiyan shi ne, wanda suka tsaya addinin yahudanci madiyan shi ne, gaba ɗaya kowa yana ibda'in biyar shi ne. Yashi annabi Allah subhanahu wataala ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Dama addinai hudu ke jayayya game da annabi Ibrahim: addinin musulunci, addinin kristanci, addinin yahudanci da kuma mushrikan Makka. Sai Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Annabi Ibrahim ba yahudi bane, ba nasrani ne ba, walakin kana halifan musliman, sai dai mai tsayawa inda aka tsayar da shi ne kuma musulmi ne. Wama kana minal mushrikina, bai kasance cikin mushrikai ba. Annabi Ibrahim shi ne wanda duk masu addinai, da ake musu Abrahamic faith, duk addinan annabi Ibrahim, duk mai addini, to duk cikin masu addini babu wanda ake girmama kamar annabi Ibrahim. Musulmi su girmama shi, Yahudawa su girmama shi, sannan Nasara su girmama shi. Duk littafin da aka sauko bayan annabi Ibrahim ya zo ya koyar da millar annabi Ibrahim ne. Sai dai wani littafi yana ƙara aiki ne, an saukar da wani, za ka saukar da Alƙur'ani, duk sauran littafan sun tsaya da aiki, yanzu ba su aiki Ƙur'ani kaɗai, Ƙur'ani ɗaya ke biya. Sai Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya, mun ba shi ladashi a duniya. Me ladashi a duniya? Shi ne wannan abin da gaya muku, na cewa shi ne mutumin da aka fi kowa bi a duniya da yawan mutane. Annabi Ibrahim suka fi kowa, duk mai musulmi yana biyan annabi, yana biyan annabi Ibrahim. Duk musulmi da kirista suna biyan annabi Isa, amma kirista ba su biyan annabi Musa. Duk musulmi da yahuda suna biyan annabi Musa, amma yahuda ba su biyan annabi Isa. Amma shi annabi Ibrahim kowa yana iddi'ain nashi ne, kowa yana iddi'ain girmama shi yake. Dashi kuma ya zamowa annabi Musa laki, sai mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Don amma don Allah ya koya mana biyayya ga annabi Ibrahim, shi kadai Allah ya ce ma annabin mai koyi da shi. Thumma auhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Allah ya ce mun yi maka wahayi ka bi hanyar annabi Ibrahim, kana mai kauce wa shirka, kana tsayawa inda aka tsaya da kai. Annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba. Zaka a duniya Allah ya ba annabi Ibrahim lisanul sirkin, Allah ya bashi ambato na kwarai, kowa yana ambato ne na kwarai. Sai an ga lahira fa, wa innahu fil akhirati laminas salihin, kuma a lahira annabi Ibrahim yana cikin managarta, yana cikin shugabanni na managarta. Wasu sun ce wannan alif dalal duk da ta zo a tarihi, amma tana nufin tijirma ce. Minas salihin, yana cikin manyan salihai, yana cikin manyan managarta annabi Ibrahim alayhi salam. Allah ya ƙara haɗa mu da shi. Dama kullum salati muke mai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saboda annabi Ibrahim aka wajabta abubuwa da yawa da muke na addinin mu na musulunci, muna yin su ne akan hanyar annabi Ibrahim. Cikin su akwai kaciya da aka ce muni, da mu da ma duk masu kaciya suna yi da annabi Ibrahim ya yi kaciya. Ciki akwai hajji da aka wajabta, gaba ɗaya hajji tunawa da annabi Ibrahim ne, shi ya gina Ka'aba, shi ya yi fara tawafin Ka'aba da ya gina ta, shi ya yi jifar jamra, aka ce mai jifar shaidan. Layya da ake nan wanda ba su tafi hajji ba, layya annabi Ibrahim ya fara yi. Abubuwa da yawa da aka sunanta muna addinin mu na koyi da annabi Ibrahim. Saboda me? Saboda ya yi hijira daga shi ne mutumin da na farko da ya fara hijira, ya yi hijira daga mutane ne ya je zuwa Sham. Ko kai yau kai hijira, Allah zai saka ma. Don shi babu abin da ya kai hijira falala. Duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da girmansu da fallarsu da ɗaukakarsu, duk sun yi imani da shi. Amma duk cikin Qur'ani inda Allah ya tashi faɗi, sai ya bace muhajirina, sannan ya faɗi al'ansar. Saboda girman hijira babu waje ɗaya da aka fara faɗi al'ansar, ko da sunansu za a faɗin su, ko da siffarsu za a faɗi, sai an faɗi muhajirina, sannan a faɗi al'ansar. Don haka kai ma hijira ayyau tana nan. Annabi ya ce hijira tana nan a bayan ai tashi al'ƙiyama, har rana ta fito daga inda take faɗuwa akwai hijira. Yau in ka samu kanka inda ba a bari kai salloli guda biyar cikin jam'i, ya waje baka yi hijira, ka bar wannan ƙasa, ka bar wannan gari, ka je inda ake bari kai sallah biyar. In kana inda ba a bari kai karatun addini, in kana inda ba a bari kai azumi, in kana inda ba a bari ka bauta ma Allah, ya waje baka bar wannan gari zuwa wani gari. in kana cikin abokani da ke sa ka sakon Allah, kana cikin majalisar da ake kalle-kallen da basu dace ba, kana cikin majalisar da ake maganganun da basu dace ba, kai 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 musu wa'azi yadda Annabi Ibrahim ya yi, basu ansa ba, to sai kai hijira ka bar wannan majalisa zuwa wata majalisa wanda yake ba a haka nan, ka bar wannan majalisa zuwa makaranta, ka bar wannan majalisa zuwa masallaci, kai ma sai kai mamaki Allah ya baka abubuwa da yawa wanda a can da babu su. Abinda ke sa a samu duniya da lahira shine hijira. Kajiba kaga asharatul mubashshirin bil janna gaba ɗaya wanda suka hijira ne, gaba ɗaya babu alfa a cikin su, kaga menene wannan gaba ɗaya lahira ce, an ce an baka aljanna. Khalifai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda 4 dukkanin su muhajirai ne, khilafa da ake samu dukkanin su kai da khilafa da aka samu da wa'in da Banu Umayya da Banu Abbas dukkanin su wa'in suka hijira ne suka dawo, duk da Banu Umayya sai daga baya bayan an fito Makka, amma dai dukkanin su wa'in suka hijira ne suka dawo. Banu Abbas waye ke ɗan Makka ne suka hijira suka dawo, zaka hijira ita ke sa a samu duniya, ita ke sa a samu lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallam khalifofi ne a nan duniya, duk wa'in suka hijira ne asharatul mubashshirin bil janna, duk wa'in suka hijira ne. Qur'ani ne da an bato sai an bace al muhajiruna sannan an ambaci al ansaru, zaka ko kai yau ko fa hijira su ita ke duk abin da ke sa ka samu Allah, kai hijira ka bar shi zuwa ga wanda ke sa ka bauta Allah. Allah ya karbi hijiran mu, ya karbi ibadun mu, ya sa mun yi ne saboda shi. Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa, Allah ya dawwamar da zaman lafiya a wannan ƙasa, ya taimake mu, ya taimaki jami'an tsaro, ya ba su ikon yin aikin da aka dora musu. A nan za mu dakata, abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu, ya shafe cikin littafanmu, sai tambayoyi idan akwai wanda muke amsawa. matafi a jirgin sama da masu tafiya a mota da masu tafiya a jirgin ƙasa, duk hukuncin sallar su ɗaya, kuma da yawa mutane suke saɓawa. Misali, in za ka yi tafiya, abinda a sunnar shi ne, idan za ka yi tafiya a ce daga Sokoto da jirgin sama, za ka yi tafiya ka kai airport ka bar gari, ka kai airport ka tafi, to sai ka yi sallar lokacin azahar ya yi, sai ka yi azahar da la'asar, ka yi azahar da la'asar a inda ka fara tafiya, na ba ba ka yi a gidanka, in gidanka ne za ka yi sallah za ka cika ta ba ka kasar, in cikin gari ne ba ka kasar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa Hajjatul Wada, sallar azahar da ya yi ta masallaci ne raka'a huɗu ya yi, da ya je Muzdalifa ya yi la'asar sai ya yi raka'a biyu ya yi kasar. Za ka hukuncin mai tafiya, idan ka tashi kafin a yi tafiya sai ka yi azahar da la'asar, in kai azahar da la'asar sai ka kama tafiya, ba ka tsayawa sai lokacin magariba, in ka ga dama farkon lokacin magariba, in ka ga dama ƙarshen lokacin isha'i sai ka tsaya sai ka yi magariba da isha'i. Amma ba za ka yi sallah cikin jirgi ba ta azahar ko la'asar, muddin ba tana cikin jirgi ba ne a rana za ta fito. Da yawa cikin kurakuren da mutane ke yi kwanakin nan ba a daɗe ba, ai ka cike ta hanyar azumi ba, sai rana za ta fito, sannan za ka iya sai alfijiri zai fito kai, sannan za ka yi sallah magariba ko isha'i cikin jirgi. Sallar azahar da la'asar kuma sai in ka shiga jirgi, wanda yana da wahala ka shiga jirgi kafin azahar, kuma idan ba zai tsaya ba sai rana ta faɗi, lokacin kawai za ka sallah cikin jirgi. Za ka sallar asuba ita ɗaya ake cikin jirgi, zai ce ka cikin lokaci a yanka. Amma in azahar ta yi kafin ka tashi kana airport, to a airport za ka yi sallar azahar da la'asar, sai kasance ka shiga jirgi, ba za ka tsaya ba. In kun kai ƙarfe 10 na dare ba ka da damuwa, magariba ta yi ba lokacin sallar ta bane, sai in kun sauka 10:11 sai ka tsaya magariba da isha'i. Ba za ka yi magariba cikin jirgi ba, in ka tabbata za ka sauka ƙarfe 10, domin cikin jirgi in ka yi ta ba ka fuskantar alƙibla, ba ka kuma gaya kana iya yin ta jam'u ta akhir, ba a haka. In mutum ya shigo jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa daga Abuja zuwa Kaduna magari ba ta yi yana ganin mutane suna ta wahal da kansu sai sun yi sallah a cikin jejin kasa kila wani ya sallah al-qibla ba daidai ba bai fice al-qibla ba ko kuma sai da jirgin kasan ke kadawa ya kasance bai samu tsaye da rukuni ko sujuda ba a haka ne in jirgin kasa ya taso karfe 6 ko 6 da rabi zai iso karfe 8 da wani abu magari ba ta wuce amma lokacin ta na jami'i bai yi ba za a hada ta ne da isha'i ali da shi hadisin Jabir da ke cikin sahih Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam Arafa ya ba arfa zuwa Muzdalifa sai wani sahabi ya dinga cewa as-salatu salat lokacin sallah yayi manzo Allah sai Annabi ya ce as-salatu amamaka sallah tana can gaban ka za a yi ta zaka duk wanda zai shiga jirgin sama babu dalilin da zai saka yi sallah azhar cikin jirgin sama ko kai sallah la'asar cikin jirgin sama sai in ka tabbata cewa za a kai inda zaka sauka magariba ta yi in ba ya haka ka kama ka dole sai ka tashi kai in ka san al-qibla ko baka san al-qibla ba kana iya tsayi ko baka iya tsayi sai kai amma in ka tashi nan bayan azhar to zaka iya wuce azhar yayi zaka yi azhar da al-asr in ka tashi azhar ba kai ba to zaka yi sallar azhar da al-asr ne in ka sauka can tsaye biyar da rabi tsaye 6 da 7 baka cewa wakai sallah cikin lokacin da cikin jirgi baka iya rukui baka iya sujuda baka san daidai inda al-qibla take ba wannan yana da kyawu a kiyaye sosai wannan shine hukunci ga masu shiga mota kuma wasu na shiga mota daga arewa zuwa kudu motar ba ta tsayawa da hanya ba motar musulmi ba ce sai ku shiga mota daga nan irin Sokoto bayan 12 da minti 45 bayan 12 da minti 50 bayan karfe 1 azhar ta yi sai ku tsaya ku yi azhar ɗin ku da al-asr in kun tashi kun tafi can ke magariba da isha'i ko karfe 10 ku kai babu matsala wallahi ta'ala
wannan ke assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh mana ko samu ka sha ruwan gishiri da suga ana baka kai da hanzo ne ka samu ka sha ruwan gishiri da suga in ba su cutar da kai ka samu ka sha lokozel ka samu ka sha glucose duk ka samu ka sha wani abu da zai kara maka kuzari in dai ka sha shi ta alfiji ya ce to to wannan babu matsala in ya zo ya fito abin da yake a Usman Malikin sa fami akwai allurar glucose da ake wa mutum yake ce dade bai jini muwa in ka tsaya za ka dinga bashi abinci in ba irin wannan da sisa ba amma gishiri da suga in ka tabbata yana yi yanzu ne zai dauka haka ya dinga shan gishiri da suga zai ba su amfani in ka tabbata suna yi duk wani abu da ka san ka sha shi da rike ma ciki yana halatta ka yi lokacin sahur wallahi ta'ala
Allah ya ci
asrama
alaikum don Allah mallam aikin hankali musamman matasa musamman bari da tsara kan sadarwa a kan yadda suke wasa jau da ibadar su ta azumi ya raha
to sun jiya kuma insha Allah sun za su daina kowa ya san izini babu kyawu da addini kafafen watsa labarai kafafen sada zumunta ne ko a unguwa ne ko a majalisa ne ko kai a gidanka ne da matarka kada a yi wasa da ibada na ji malam Idris ko sai na wa'azi yana faɗa yana cewa sai a ce an yi ti tata wai za a sallah ikama kaga bai dace ba ba ti tata ake yi ba ko azumi a yi wani suna da bai dace ba duk ba haka ba ne ana yi ne don Allah mun wannan bayani to na azumi farko Allah ya ba mu iko ne saboda shi subhanallahi wa bihamdihi ka shaida la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk